Muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na sabbin sharuɗa dangane da annobar COVID-19.
Ke Zara, amma kuma ana tattace kan shugaba Buhari akan karya dokar da ya kafa na sanya takunkuman baki da hanci.
A cikin shirin namu na yau, wakilan sashen Hausa sun jiyo mana bayanai akan wannan batu da kuma akan maganar tabarbarewar tsaro.
Ta masu saurare, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, bari mu tsinduma a cikin shirin da rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya hada mana akan tasirin annobar COVID-19 da kuma dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin yaki da wannan annoba.
Cutar corona wacce ta tsaida harkokin tattalin arzikin duniya tsaye cik a shekarar bara ta lafa ne bayan watanni 6, wanda hakan ya sanya kasashe suka sassauta dokar zama gida dole, amma sun yi hasashen cewa za ta saki dawowa. To ilaikau ta saki bijirowa da karfanta biye da bara. Ganin hakan, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu a makon da ya wuce kan wata doka mai sharuɗa da za a bi don dakile wannan cuta da kuma hukuncin da za a yi wa waɗanda suka karya doka. Dokokin sun hada da tilastawa mutane sanya takunkumin rufe baki da hanci. To amma sabili da rashin sani wanda aka ce ya fi dare duhu, wasu na yi wa wannan dokar kallon hadarin kaji. Shin koyaya likitoci ke kallon mahimmancin dokar? Dr. Hassan Ibrahim shine babban likita asibitin Biba Specialist Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. Ga abin da yake cewa.
To kuma ga kallon yanayin abin da ke tafiya, za a gani cewa dokar yana jaddada abin da ake ta cewa ya kamata a yi dan kariya don kar mutum ya kamu da wannan cuta. To ya ba irin hukumomi karfin gwiwar ne da za su yi hukunci a kan irin wannan abubuwa. Sa takunkumi wanda muke cewa face mask yana tafiya matuka na kare ɗaukar cututtuka musamman na COVID da kuma duk irin wani cututtuka da ake irin cututtukan da za a ɗauka ta fannin shakan iska, wanda haru da wanda ake da 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 kuma wanda yake nan yanzu. Akwai wasu tuberculosis, akwai su mura da yake tasowa, akwai masu asma da suke samun matsala. Takunkumin nan mask yana kariya da akwai ablasha infectious agents kan mutum ya shaƙe shi ya ɗauki ciwo. So wannan irin mataki ne da ya kamata ya jaddada a ɗauka, wanda yake kawo kariya. So yana da tasiri a taimakawa aikin lafiya na dakin irin tafiyar wannan irin cuta da yake ciki. Sauran matakai na cinkoso da aka ɗauka, muna jaddadawa cewa a rage, a rinƙa watsuwa ta yanayi wanda zai iya tafiya. Duk matakan da ka ɗauka na mas na kowin ka je ka cakuɗe, kuma sai ga akwai yanayin da za ka shafo na abu, za ka taɓo shi, ka je ka gyara hanci, sannan kuma ya kama.
To daga wannan sabon cuta da ta dawo, an ce tana da tsanani, ya tsananin abin yake da
kowai din da ana tunanin kawai irin ciwo yanayin inda yake da ne zai kara farkowa a cigaba da inda aka tsaya wani abu tafi, sai aka samu wani abu da muke mutation irin kaman canjin yanayi na halittar shi wannan virus, ya zama to an samu abin da ake cewa variant, wani wanda ya dan sabunta. Saboda irin abu ne mai rai wanda yake matakan da muke dauka na rikida dan mu rayu shine su wasu ke dauka. To yanayin wannan abu, sai aka samu variant wanda an samu a kasa kasashe da yawa wanda kuma har kamar ya shigo Najeriya ma daga South Africa daga United Kingdom duk sun shigo da farko jikin mu ya fara samun garkuwa irin muna dan jurewa baya kada mu sosai sai ya kawo wannan virus din wanda a tafiyan da ake gani yanzu shi lokutan kamun cutan yana farkaya sai ga kwana biyu kwana uku in ya yadu sai ga mutum in dai da dan rauni a jikin shi sai da ya nakasa ya zaman to ba shi kuma hakan nan to ta irin wannan muna ganin karfin tafiyan irin waɗannan abubuwa wanda kuma yana yaduwa in ka duba kasashen Najeriya duk jihar da daman baya gwaji shi ne za ga abubuwan su a kasa amma duk inda ake gwaji na tantance irin wannan abu za ga dole a same shi saboda yanayin inda abubuwa ke tafiya da kuma karfin irin wannan ciwo da muka gani a waje mun ga inda yake kawo matsaloli sosai a nan ma din alamun shi ya ci gaba amma kuma sai ka ga kamuwar shi dandanan sai a ga irin farar tsaye ne haka nan duk da yake har yanzu ana nan ana nazari ne akai don a tabbatar da ya yanayin abubuwan suke amma irin yana dan tsoratarwa saboda irin gaba da yake yi da mutane a yanzu haka
wato abin ina fahimce ka wato yana yin kwabda yake nan ga duk wanda ya kamu da shi
bai da tasirin lokacin dogon jinya da ake yi a kaman na farko wannan ko da ka fara jinya in dai ya tabbata a jiki amma ne in yanzu ya samu jiki mai rauni da kuma manyanta to shi sai ga ya fara daya
wani shawara zaka bada dangane da yadda ake cinkoso wajen bukukuwan daura aure
banda ma na auren hadda na irin wurin rasuwa ko da ba a ce mutum ya rasu daga covid bane ko da ka san me rasu da shi kai da zaka zo irin za a je makabarta za a je taron rasuwa za a yi zaman makurci kai ba a san inda ka taho ba to ana cinkoso har gobe irin waɗannan yanayi wanda a wasu wurare da suka waye sai ga wurin zaman makoki sai a ringa wannan tazaran kuma hadda abin wanke hannu hadda sanitizer kaga ana ajiyewa don a kiyaye amma bukukuwa na mata yanzu hatta wurin daurin aure na maza ma kuma masallatai ne za ka ga ana cunkushewa ana ta shan hannu kuma za ka ga mutane ne suka zo daga garuruwa suka zo irin sha'ani ba a san me suka zo da shi ba baka san me kai kake dauke da shi ba mata bukukuwan suke kawai suna cunkoso matuka a cikin wannan yanayi da ake ciki mun sha faɗi cewa wannan abin da za mu sha karfin shi to a daina a dawo baya a gyara irin waɗannan abubuwan ta zama makoki sai ga an zauna an cunkushe ana cashi wasu zo daga wani zuri ana yi to ba a san da me aka taho da shi ba duk da yake wayanda suka waye yanzu aka je zancen gaisuwa za ka ga ana tazara kuma ana bada abin wanke hannu ko ba a zama wani lokaci biki na mata da ake yi kaman ma ba a yi abin ba sai daga cikin cunkoso wasu da suka zo suna da ɗan takunkumi ɗaya biyu uku cikin goma sai ka ga wasu kila mutane uku ne ko zuwa huɗu suka sa takunkumi kawai ba su ma kaiwa rabi saboda wasu ba su gane ba ba su san me ake ciki ba cikin karkarar mu har yanzu ba a ma san irin karfin irin waɗannan abubuwan ba wannan doka da aka sa muna ganin in za a bi za a ga wata kila suka ɗaukan ma kansu suka bi wannan dokoki to za a iya tsira
to likita ban sani ba kaman masu wankan gawa ina ganin akwai kiran da za ka yi masu
akwai dokoki akwai inda ake tafiyar da wankan wannan hukumar CDC din da muke da shi suna nan suna ɗaukar matakai da wata kila gawa ma ga inda za a tafiyar da shi ga inda za a je a binne shi so shawara a nan shi ne cewa duk gawan da za a yi mishi a ɗauki matakan kariya wannan safan hannu da ake sa akwai dogaye wanda a zaɓi mutane da za su yi sun san abin da suke yi sannan su yi wanka da irin wannan safa kuma sun sa ma kansu takunkumi kuma kayansu sutura sun kare shi da abin da ake apron wanda irin ruwan ba zai fansala a jikinsu ba hannunsu sun sa safa mai tsawo ba hancinsu sun rufe shi da wannan takunkumi sannan a yi wannan wanka amma mamaci sutura in aka gama kayan nan da aka yi amfani da shi a je kuma a je kuma a binne shi ne kuma su wanke hannunsu kafin a je a gama da abin da za a yi ana fatan haka shi ma zai kiyaye za a samu tsira ga mutanen da suka yi wannan wanka saboda kasuwa su dauka su je su kai sun yada
to ko yaya sauran al'umma kasa ke kallon wannan doka
sunana Bilkisu Muhammad to wannan doka kan alhamdulillahi mun ji dadin ta kware da gaske saboda ko ba komai ko ma ba koronan nan wata tsafta ce da kare wasu cututtukan ballantana akwai wannan bauni wannan na gan shi da idona wannan cutar na ga mai jinya waɗanda sun kwanta sun mutu wani ma abin zai same shi cikin ƴan ƙanƙanin kwanaki ba wallahi yana kama ta yadda ka san kaza fakat haka yake kamawa saboda haka wannan doka kuma a sa ido sosai don wasu kawai kana tambaye su zaka ganta ko a jifu ko a jika wai ga abin sa takunkumin a jika to me amfani shi wani ma an kai mishi magana sai ka zama ma abokin faɗe shi sai ya dauka kai dan koran gwamnati ne alhali ba wanda ya san da kai kai kana yin tsakaninka da Allah ne dan ka kare su ka kare kanka in ma ka sahi a rike muku wani kallo kamar ran nan kamar da na gaya muka mota ta tsaya sai kawai na shiga na fim mata biyu suka shiga barkatai da ƴaƴa ba wanda yake da takunkuma hadisi na tambaye su ina abin da ake rufe baki ai wallahi jiya ma sai da nije kasuwa aka kama min ina da shi a jika na hiddo na sa nace yawa wai ai na manto shi a gida amma za a ci gaba ina sauka suka fara tsegumi to irin wannan abubuwa in ba gwamnati ta yi da gaske ba wallahi abubuwa za su cakuɗe mu gasan nan saboda haka ina ƙara roƙon gwamnati a sa ido a sa mahukunta su sa ido ba sani ba sabo saboda haka wannan abin mu ya mana daɗi ni dai a nawa ra'ayin da wasu na kusa da ni da nke zantawa da su
Salisha Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Tsakanin fada shugaban kasar Najeriya da jam'iyyar adawa ta PDP dangane da zargin cewar shugaba Muhammadu Buhari ya karya dokar da ya kafa wato dokar sanya takunkumin baki da hanci domin hana yaduwar cutar coronavirus wakilin sashen Hausa daga Abuja Umar Faruk Musa ya aika mana da rahoto akan wannan batu
Malam Umar Sani jigo ne a jam'iyyar PDP ya kuma nuna min dalilan da ya sanya jam'iyyar PDP ta fitar da sanarwa tana tare da Allah wadare da irin wannan al'amari da shugaba Buhari yake yi na karya dokokin da ya shimfiɗa na yaki da bazawar cutar COVID-19 a cikin Najeriya inda yake cewa
idan aka ce an yi doka musamman ma wannan executive order da shi shugaba Buhari ya sanya hannu na cewa duk wanda ya saba sanya wannan takunkumi da sauransu ga irin matakan da za a dauka game da shi sai kuma aka zo aka samu cewa an samu shi shugaban kasar a cikin jama'a ya cire takunkumin shi ya bude fuskan shi to kaga ya koma ga cewa kaka kai ne mai doka kuma kai ne mai saba doka
Fadar gwamnati ta ce ai magana ce kawai da yan jaridu kamar da sauran shugabannin duniya suke kuma ya ci gaba da ruhe bakin sa wannan ba ganin magana ce ta siyasa kuke domin ku foke shi
ai ba magana siyasa bane idan ka sa doka ba iya magana da takunkumin ne ai ana magana da takunkumin tunda akwai takunkumi kala-kala akwai wanda ma zai baka dama kai ba jawabi yanda ke so da kai ba sai ka cire ba idan kai doka to sai ka tsayawa doka ba wai kai doka kuma kai ka kawo wani dalilai ka ce to in ka samu mutum akan hanya ya cire takunkumin shi ka ce ka kama shi ba shi da takunkumi ko kuma bai sanya ba ya aje shi a wuyan shi in ka kama shi ka ce yayi laifi in ya ce maka a ya aje ne don ya yi magana da kai sai na zaka kama mai laifi kenan
shi ko kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya musanta yana cewa ai su kansu yan jam'iyyar PDP gwamnatin su abinda suka shahara guri yake nan a cikin kasar
to ai wannan magana ta PDP sai a ce Allah ya sauke musu domin wato magana ce kamar magana yara in ba dan haka ba ai ba yau aka fara ba yau shugaban kasa duk wanda yake wajen wannan taro da takunkumin su yazo da takunkumi aka yi taro aka gama ya sauke takunkumi daga fuskar sa lokacin da yan jarida suke martambaya kwaya biyu aka yi masa eh an dawo hoto ba shi da takunkumi a fuska amma a gaya mun waye bai cire takunkumi don ya hira da yake. Gashi nan muna gani shugaban Amerika na yi, shugaban Ingila prime minister na yi, su kansu gwamnonin PDP gashi nan ana ganin su suna cire takunkumi su yi.
To yanzu Malam Garba, wani mataki za a ɗauka a bayane na tabbatar da cewa wannan dokar za a wartar da ita, domin ana ganin wasu mutane ba su ma fahimci inda aka ce laifi ba ne rashin sa takunkumi da inda aka ce laifi ne. Ana taruka wasu ba sa sawa, wani yana cikin motar shi kadai sai a ce lallai sai ya sa, ko kana tafiya kasa sai a ce lallai sai ka sa. Ya za a tabbatar da ma an hukunta wanda dokar ta ce sun yi laifi?
To na farko dai wannan abu duk duniya ta amince cewa waɗannan ka'idoji da aka aiki su kadai iyaka, su kadai ke yi shinge tsakanin mai wannan cuta da wanda bai daita. Dan ka saka ba wai dan ka kare kanka ba, a'a wanda yake kusa da kai ma a shi ka taimaka. Zancen amfani da hukuma da ƙarfi sai ya zama dole. Ai fatan da ake ta yi a yi lalama a shawo kan jama'a su amince su. In aka haka ya zo kowa da sauki, shi ya sa shugaban ƙasa ke neman haɗin kan gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakuna da malamai, shugabannin addinai. A shawo kan jama'a su amince da wannan, saka takunkumi da nisantakar juna don ita kaɗai zuwa yanzu. Duk da cewa an ce allura ta kusa samuwa, to wannan bai zama hujja da mutane za su ajiye makaman kariya da suke wa kansu ba.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Nigeria.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Masu saurare, bari mu dan numfasa a shaƙata da wannan waƙar. Masu saurare, lamarin garkuwa da jama'a dai na ta kamari a arewacin Najeriya. Akan wannan batu, wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto na musamman. Ibrahim, gare ka.
Yanzu haka a iya cewa ba ma jihar da ba ta fama da wannan matsala na garkuwar jama'a, musamman a arewacin Najeriya, inda jama'a yanzu ke kwana da idanuwa biyu a bude.
To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani. Kamar karamar hukumar da na fito na lau, za mu iya cewa dai kan har yanzu da saurari na aka ba.
Gaskiya ba ma cikin kwanci hankali abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai, har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita, ta ya za su samu abin da za su ci. Indire yayi ba ma iya zama.
Sautari aka yin zargin cewa da hannun wasu makusanta ko kuma yan gari, wato informer, da ke ma ba da bayanai wanda za a kai wa hari, kamar yadda waɗannan da dubun su ya cika suka tabbatar.
Ina zuwa sa musu abu kayan miya a cikin gari, in sa musu irin su biredi, su tumatur, dukan kai musu mutane takwas.
Kai da mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka ba zan sa ka. Mun yi sabo da su duk wayannan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane da yake duk sun sani. To ina da namban kowa daga cikin su. To wannan karo da na zo sai na tar da irin wannan abin da ake, sai na ce to gwada gwada, amma sai na tura. Sai ce man daga Leban duk da
sun dauki matarsa suka tafi. To nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba.
Majiyoyin tsaro da kuma wasu da aka yi garkuwa da su sun ko tabbatar da cewa akwai hannun baki da kan ketaro da kasashen waje domin yin garkuwa.
Wai akwai wayoyin mu da suka karba da kuɗi na suka karba da wayana dama ya kusan kullewa ana bugawa da yana shiga, da na kanina ana bugawa da yana shiga, kuma yana shiga ba su dauka. Sun gaji dai sai su rufe. To gaskiya nikan na ga ɗayan fari ne siriri dogo, sauran kuma kamar suna rufe da ido, amma farin nan kam gaskiya bai rufe idon su. Sun yi Fulatanci, sun yi Hausa, akwai wani yaren da ba a ji ma sun yi aure tsakanin su ne sune suke ci.
To muna zuwa akwai wani irin hanyar bike, hanyar mota ɗaya ne, don dama idan ka fita sai ka dan shiga jeji kaɗan wani mota ya wuce, da muka sha kona ga ruwa gara muka sai barayin suka fita. Da nayi gaba naga biyu da bindigogi a gaban mu, nayi reverse naga daya kuma da bindiga a baya. To nayi kamar zan hau ɗayan da mota biyun da suke gabana, sai na kama steering motor ya ce in tsaya, sai na tsaya muka fita. Daga muka fita sai kamin nan ma akwai wayan da aka kama da mashina, an kokkontar da su da mashina na cikin jeji.
Wai ko shin me ke kara ta'azzara lamarin a yanzu? Wani ɗan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro Muhammad Ismail ya danganta shakulatin ɓangare daga ɓangaren gwamnati da kuma halin yau da cewa suke ma jawo lambarin ke ƙara ta'azzara.
To maganar tsaron mu dai a nan arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magariyar tikewa a arewa, saboda an yi saki tun daga farko. Wannan matsaloli ne wa'anda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa. Arewa ita ce a baya, maganar ilimi ita ce a baya, ita ce a kan gaba a talauci. Duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a arewa ya fi yawa. A lokacin shugabanninmu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa, amma ba a yi dauki wani mataki ba. To magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba, ko ba za ta iya wannan aiki ba shine ta samu mutane tsaro da kuma jin daɗi da walwala. Idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata. Kamar yadda alƙura ya sha faɗi, matsalar da ake samu da irin wannan ajiya ɗauko wasu mutane a cikin al'umma kamar ƴan banga da shauransu, matsalar da ake samu su kansu babbin masu laifuka ne wanda suka ce sun tuba. To kuma akwai maganar da ake cewa ake dubawa na tuban mazuri, mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da su ainihin masu aikata laifuka. To idan aka ce gwamnati ta zo ta gaza samar da mafita akan yadda za a samu mutane tsaro, dole sai ta yi amfani da tsofaffin masu laifi. To nan ma fa akwai aya tambaya. In muka lura kwanan nan akwai jihohi kamar jihar Zamfara, jihar Katsina da shauransu wanda suka yi yunkuri a samar aka nemi sulhu tsakanin su da su da masu da kai bayan nan masu kai har-hari. Amma daga ina abin ya kai, abin bai je ko ina ba ya lalace, saboda mutanen nan ko da sun ce sun tuba, tuban mazuri ne suka yi. To da zaran ka ce ka rasa wanda za ka sa wanda zai maka abin nan sai mutumin da tsohon mai laifi ne, to ka ƙara tabarbarar da al'amuranka ne. Magana ta sahihi ta gaskiya ita ce dole ne ya kasance gwamnati ta ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da karfin da ta dauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirinka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a yi mai har ya kasance ya gane cewa su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da na 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasar suka sa a gaba ba to a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu 'yan bangan da ake ɗauka wanda ma suke da kishin su yi abu na ɗin in ka je ka tambaye su za ka ga suna cewa abincin da za su ba iyalinsu ma babu to suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na ɗin shin me yasa ba za su koma su haɗa baki ko su haɗa kai da criminals ba. So abin da ya kamata a yi shi ne wannan abu na farko dai in gwamnati tana so ta gyara tun daga sama za ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin ƙasa musamman wanda yake da kishin jama'ansa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro.
To sai dai kuma ga mutane irin su Yakubu Musa Uba na ku ganin dole sai an nemi haɗin kan 'yan sintiri wato vigilante da kuma harba domin kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Kungiyoyin sa kai ɗin yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kuma Adama akwai maharba nan a Borno akwai civilian JTA da maharban da sun jiran kawai abinda ke faruwa shi ne yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gansu ga sanan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da gudunmawansu amma ba wani kuɗin kirki ne ake biyansu ba ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su ɗin ma ƙwazon nasu dole yaro su abin da ya kamata shi ne a duba a tantance a ɗau a zaɓi masu kyau daga cikinsu sannan a tabbatar an ba su alawansu ma mai kyau yadda za su ba da gudunmawa yadda ya kamata.
To wai ko shin ma wani rawa maharba da kuma sauran 'yan sa kai ke takawa domin magance wannan matsala? Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya wanda mata sha fafatawa da mayakan Boko Haram ta ce su kullum fa a shirye suke muddin ko za a ke tallafa musu.
Alhamdulillahi muna ba da taimako daidai gwargwado ta inda dai muka ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana gofar mu a buɗe take za mu ba da taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun hada yara mu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yarda kuma ina ciwo a cikina za a yi nasara.
A kullum dai hukumomin tsaro kamar tuta ya cewa suna samun nasara. DSP Suleiman Yahanguroje kakakirun na 'yan sandan jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala na garkuwa ya ko baina mai irin nasarar da suke samu a yanzu.
To a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna mayar da hankali hatta ƙauyuka da kuma karkara amma abin da ke faruwa shi ne rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin a kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka so aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin a ɗaukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To Allah ya jiya kawo mana mafita masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama.
Da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke ka ba kariya magana gobe ba mu ni wa idan mu ne yau magana gobe ba
ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai a tashi ba shine ba